Jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashi Hausa na murya Amurka a wannan malice kan mitoci da dama da suka hada da mita 16.21 da kuma 25 a jihuriyar Niger ana jin mu a tashar mata VOA Africa dake Yamai a kan mita 102.5 a zangon FM ko kuma a gidajen radio nan masu zaman kansu irin su amfani da Far'a da Nomad da Sarauniya da Dalol da Niya Abuna Kwani a yanar gizo kuma a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com to jama'a muna muku marhaban lalle mun ji dadi da kuka samu damar cafo tashar ta Ali Mustafa Sokoto ne yau ma muna tare da Baba Yakubu Makeri da zai share mana fage da kanin labaran mu
ɗan sanda na Netherlands sun kama wani mutum ɗan shekaru 22 da ake zaton yana niyyan kai harin ta'addanci kotun kole a kasar India kuma ta zartar da hukunci a yau cewar duk wani ɗan kasar na da haƙƙin a kiyaye sirrinsa Alaka Amurka da kasar Masar ta fara huskantar matsala a jiya Laraba biyo bayan yanke agaji da Amurka ke baiwa Masar saboda rashin mutunta haƙoƙin bil'adama.
To bayan baba ya gama baku labaran duniyar baki daya jakadan Najeriya a nan Amurka wanda dan jihar Borno ne zai mai da martani ga zargin da ake na cewa ƴan Boko Haram suna samun taimakon wasu bare-bare na cikin gida.
Na taba jin wannan zargi amma ni na san cewa wannan zancen banza ne. Ce wai mutanen yanayi ne wanda su suka sha wahala to ya kuma za a ce wai su ne suke supporting Boko Haram
sannan wasu hafsoshin sojojin Najeriya kuma za su gaya mana abin da suka tattauna a zaman da suka yi da shugaba Muhammadu Buhari
irin barazanar da yake faruwa a kasar nan yanzu ai kowa ko yaro karami ma ai yana ganin ta kuma waye san abin da za ta haifa a zuwa gaba
Baya da baya haka wasu masana za su yi mana fashin baki kan muhimmancin ziyarar wata tawagar kusoshin kasar Jamus zuwa Niger da Mali.
Kuna jin abin da yake faruwa kasar Spain, kasar Faransa inda waɗannan 'yan ta'adda suke tunowa kai su yi ɓanna daga nan kasar Afrika har kasashen Turawa a samu a haɗa gwiwa a samu aiki wanda za su tsirar da mu ga ta'addanci.
To bayan duka wannan da yake wa alamus ci muna da shirin sai bango ya tsage akwai kuma ra'ayoyinku na email amma yanzu ku sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. ‘Yan sanda na Netherlands sun tsare wani mutum ɗan shekaru 22 da suka kama da safiyar yau Alhamis. Biyo bayan kurmantawa daga takwarorinsu na ƙasar Spain cewar akwai yiwuwar kai harin ta'addanci a wurin wani wasan kaɗe-kaɗe da za a yi a Rotterdam wuni guda kafin wasan. An kama mutumin ne a cikin wani samame da aka kai a gidansa a gundumar kudancin ƙasar na Brabant inda ‘yan sanda suke bincikinsa. Jama'ai a Rotterdam sun ce an soke wannan wasa wadda ƙungiyar mawaƙan Amurka da ake kiransu Alalas za su yi a jiya Laraba. Kamfanin Rotterdam da ya shirya wannan wasan ya ɗora a shafinsa na Twitter cewar an dakatar da wasan daga inda za a yi shi inda ake kira Marcelo. An yanke shawarar soke wannan wasa ne saura wuni guda bayan wato za a buɗe ƙofar shiga na inda za a yi wasan wannan kaɗe-kaɗen ga jama'a. Magajin garin Rotterdam Ahmed Abu Talib ya faɗa a wurin wani taron manema labarai da yammacin jiya Laraba cewar 'yan sanda suna yi wa mutumin da ya ɗauko motar tanka ciki da iskar gas da aka kama shi a kusa da inda za a yi wasan tambayoyi. Motar da tana ɗauke ne da lambar ƙasar Spain. Kotun koli a ƙasar India ta zartar da hukunci a yau Alhamis cewar duk wani ɗan ƙasar na da haƙƙin a kiyaye sirrinsa da doka ta bashi. Wannan hukunci na bai ɗaya da manyan alƙalai guda tara suka tabbatar ya zo ne a matsayin amsa ga ƙalubalantar shirin gwamnati na katin zamani mai ɗauke da bayanan mutum wanda ya buƙaci a ɗauki alamar yatsu na mutane da kuma na idonsu. Sama da mutane biliyan guda ne suka shiga wannan shirin da ke niyyar yi wa ayyukan gwamnati tsari da kuma rage ayyukan masu damfaran ƙasa. Amma kuma wasu 'yan ƙasar sun bayyana damuwarsu game da kiyaye bayanan mutane, yayin da kuma wannan katin zamani yake ci gaba da zama abin da ake buƙata wurin ayyuka da dama da kuma wurin ajiyar kuɗi na banki. Gwamnati ta musanta cewar kundin tsarin mulkin ƙasar India bai baima ɗan India hurumin kiyaye sirrinsa ba. Ita kuwa kotun ƙolin ƙasar ta yi watsi da wannan magana a cikin hukunci da ta yanke, tana cewar haƙƙi na kare sirrin ɗan ƙasar India ɓangare ne mai muhimmanci a dokar 'yancin rayuwa da walwala ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar. Alaƙar Amurka da Masar
ta fara wace ta samu bunƙasa ƙarƙashin shugabancin shugaban ƙasa Donald Trump. Ta fara huskantar matsala a jiya Laraba biyo bayan yanke agaji da Amurka take baiwa ƙasar Masar saboda rashin mutunta haƙoƙin bil'adama. Amurka ta yanke kusan dala miliyan 100 na taimako da take ba Masar, kuma ta jinkirta bada agaji na kuɗi da makamai na kusan dala miliyan 200 ga dakarun sojan ƙasar waɗanda suke samun kaso mai tsoka daga agaji da Amurka take bayarwa a ƙasashen waje. Jama'a Amurka sun ce Masar ta gaza wurin mutunta haƙoƙin bil'adama da kuma sassauta tsauraran matakan da gwamnatin ƙasar take ɗauka akan ƙungiyoyin ƙasa da na masu zaman kansu. Ministan harkokin wajen Masar ya nuna rashin jin daɗinsa ga shawarar da Amurka ta ɗauka. Ya ce wannan rashin fahimta ne na tsarin alaka da ta haɗa ƙasashen biyu shekaru da dama. Rahotanni sun nuna cewar an ɗage ganawa tsakanin babban jami'i ko kuma mai bada shawara ga shugaba Donald Trump, Jared Kushner, da kuma ministan harkokin wajen Masar Sameh Shukri. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Waɗanda suka kada ƙuri'a a ƙasar Angola suna zaman jiran ganin wanda zai zama sabon shugaban ƙasarsu bayan shugaba Jose Eduardo dos Santos, wanda ya kwashe shekaru da dama yana mulkan ƙasar, ya yi murabus. Al'ummar Angola sun zuba ido su ga ko ministan tsaron ƙasar João Lourenço, wanda ake kyautata masa zaton shi ne zai gaji dos Santos, hakan zai tabbata. Jam'iyyar MPLA mai mulkin ƙasar ita ce ake ganin za ta lashe zaɓen na jiya Laraba a faɗin ƙasar, inda za a zaɓo sababbin wakilan majalisar dokoki 220 da za su zaɓo shugaban ƙasar mai zuwa.
To, Baba Yakubu Makeri ne ya ba ku labaran duniya daga Washington. Madalliyar sai rahotanninmu, kuma za mu fara ne da na Hassan Maina kai na Abuja kan ganawa da shugaba Muhammadu Buhari ya yi da manyan hausoshinsa jim kaɗan bayan dawowar shi daga Ingila.
The issues of security, every security threat, all the security threats were treated one after the other.
Babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya kenan, General Abayomi Gabriel Ololushakin ke karin haske ga 'yan jaridu sakamakon tattaunawar da suka yi da shugaban kasa Muhammadu Buhari. Batun tsaro, dukkanin ababen da ke haddasa barazanar tsaro an tattauna su, kama daga satar mutane, rikicin manoma da makiyaya, da ma 'yan awaren Biafra, duk an tattauna su a wannan taro. To shin ko takamaimai akwai wani umarni na musamman da shugaban ya baku?
And which is non-negotiable.
Nace batun haɗin kan ƙasa da ma kasancewar Najeriya ƙasa ɗaya dunƙulalliya, wannan wani abu ne da ba gudu ba ja da baya. Kuma mu sojoji an jaddada mana cewar dole mu yi aiki wurjanjan don aiwatar da wannan umarni.
To ensure that directive is carried out.
Ko ta wace fuska masu ruwa da tsake ke kallon wannan tattaunawa kan sha'anin tsaro da shugaban ya yi da hafsoshin sojin ƙasar? Alhaji Bello Arabi Sardunan Damaturu na ɗaya daga cikin dattawan arewa maso gabashin Najeriya.
To ai gaskiya ne irin barazanar da yake faruwa a ƙasar nan yanzu, ai kowa ko yaro karami ma ai yana ganinta, kuma wa ya san abin da za ta haifa a zuwa gaba? Ai maganin kowa ya san shi, ai maganin shi bara mu samu mu zauna lafiya, ai shine abin da ya kamata a yi.
Yanzu kuna da kwarin gwiwa kan matakan da shugaban ƙasa ke ɗauka a baya-bayan nan?
To ba mu gani ba tukunna, sai mun gani. Idan muka gani mu zuba masa ido mu gani nan da 'yan kwanaki kaɗan mana. Ai za mu gani, in abin zai kyau ma za mu gani, in ba zai ba za mu gani.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To gaishe ka Hassan. To dangane da wannan magana ta tsarance, jiya lokacin da ya kama ni ziyara nan sashen Hausa muryar Amurka, muka tambayi muƙaddashin jakadan Nigeria a Amurka ɗin Alhaji Hassan Muhammad Hassan maganar zargin da ake na cewa in ba domin Boko Haram suna samun taimako daga cikin yankunan da suke zaune ba, da tuna an gama da su.
Na taɓa jin wannan zargi, amma ni na san cewa wannan zancen banza ne. Zancen banza in the sense that mutane suna da abubuwa da yawa, sukan kawo wasu kalamai don su canza ra'ayin jama'a. Mai yiwuwa ma 'yan Boko Haram din ne suke faɗi.
Amma yaran da suke amfani da su duk 'yan nan wurare ne.
'Yan nan wurin ne, 'yan nan wurin ne. To amma abin da ya faru, wasu an yi scripting ɗinsu.
Da
ƙarfi da yaji. Kuma yanzu ina alal misali 'yan matan Chibok. Wasu sun ce ba su son su dawo.
sun hankalin su ya kwanta da zama so an juye musu kwakwalwa kenan ko menene amma an ce akwai har mutanen da suke ba da ƴaƴan su kyauta ga bokwaran su je su yi kunar bakin wake
ba wanda zai ba da ɗan shi ko ƴa shi kyauta sai dai wanda an kashi ce wai mutanen yanayi ne wanda su suka sha wahala suka fi kowaye ma shan wahala mutum yayi tafiya daga bama da kafa ya zo mai duguri kuma irin wayannan dubban su suna nan to ya kuma za a ce wai su ne suke supporting Boko Haram su suke ba Boko Haram wurin zama sun kashe lawanan su sun kashe dagatan su sun kashe masu unguwanni su ne manya wanda za su rike gari to an wayannan ba su nan
wasu sun ce abin da yasa ake ganin karuwar harhari shine saboda Buhari baya nan lokacin da Buhari baya nan an ga samu karu-kari kana ganin rashin zaman Buhari ne yasa aka samu karin harhari nan
no I don't ban yi tsammanin na ban ganin haka abin da ya faru an sojojin mu suna kokari kuma ba sojojin mu kadai ba abin nan ya hada da Nigeria da Chadi da Kamaru da Niger to duka da fari sun hada karfi da karfe suna yakin wannan Boko Haram so sun gama yakin su dai na physical way gashi za a yake su haka so abin da ya faru sun dan maybe sun yi slowing down kuma everybody in kana wannan abin dole akwai time din da zaka ce zaka huta so su mutanen Boko Haram ba mutane ne da zaka dauka for granted ka dauke su wai gashi za su abin nan ba za su waiwaice ka su gane ko gashi ka dan kana son ka dan huta kana za su afka maka
jakadan Najeriya Amurka kenan Hassan Muhammad Hassan yake mana bayani kan abin da ke faruwa a can jihar Borno to muna da sauran abubuwa da yawa da muka hira da shi akan su da zamu kawo muku a shirye-shiryen mu na nan gaba to yau a bangaren jin ra'ayinku ta wayar tarho a shirye-shiryen mu na karfe 9:30 na dare zamu so jin albarkacin bakin ku game da wannan al'amari da ke faruwa a Najeriya
We call on the president to realize that the country is in a very bad shape at the moment.
Yace muna kira ga shugaban kasa da ya sani cewa Najeriya tana cikin wani hali na kakanikai a halin yanzu. Lokaci yayi da za a sake fasalta Najeriya.
Wata dabara ce ga neman yanda za a raba kasa.
To akan wannan muke son jin ra'ayinku ya kuke ganin wannan kiran da ake ta yi a sassa daban-daban na sake fasalin Najeriya in ma za a fasalta ta ya kuke son fasalin ya kasance ne za mu tsamayi wayoyinku akan wannan al'amari yanzu bari mu je jamhuriyar Niger inda shi ma wakilin Musulmi Mumuni Barma magana shanin tsaro ce ya taba dangane da ziyarar da wata tawagar Jamusawa suka kai a Yamai
Kasar Niger na matsayin wani yankin da masana al'amuran tsaro suka bayyana da muhimmanci wajen daukar matakan kare lagon kungiyoyin ta'addancin da suka hayyaci kasashen yankin Sahel. Saboda haka ake daukar wannan dalili a matsayin wata hujjar kafa sansanin sojan kasashen yammaci a Niger din da makwabciyarta wato Mali. Mafari kenan da majalisar dokokin Jamus ta aiko da tawaga a ƙarƙashin jagorancin Dr. Hans Peter dan canza yawu da takwarorin su na waɗannan kasashe. Honorable Hamma Asa shine shugaban kwamitin ƴan majalisar dokoki masu kula da sha'anin tsaro a Niger.
Ba nan Sahel ba kamar Niger da wani Mali da Nigeria da Burkina da Chad da sauransu. Harakar tsaron ƙasa duka yau ta shahi al'umma duka gaba daya saboda kuna jin abin da yake faruwa ƙasa Spain, ƙasa Faransa, ƙasa ko ina dai inda waɗannan ƴan ta'adda suke tunowa kai su yi banna. Kenan abu ne wanda ya kamata duka dubarori na tsaron ƙasa daga nan ƙasa Afrika har ƙasashen Turawa a samu a haɗa gwiwa a samu aiki wanda za shi tsirar da mu gaba ɗaya bisa ga wannan aiki na ta'addanci.
Samar da bayanai a game da yanayin da sojojin Jamus ke ciki a fagen daga na daga cikin abubuwan da ke tafi da wannan tawaga ta 'yan majalisa.
Shugaban Jamus da kanta ta zo na Niger. Kuma ba a dade ba na a tele ga radio mun sami labari motoci da motuna waɗanda an ka bada a ƙasa Agadez. Akwai sojoji waɗanda suke nan suna horar da namu sojoji suna tare da su da kayan aiki waɗanda suka sarrafa kansu da kansu. to muna kyautata zaton wannan hulɗa lalle za mu samu riba bisa gare ta.
Shugaban tawagar 'yan majalisar dokokin da ke kula da sha'anin tsaron ƙasar Jamus Dr. Hans Peter ya bayyana cewa ra'ayoyi sun zo ɗaya da takwarorinsu na nishar dangane da gurin murƙushe ta'addanci. Sai dai inda aka sha bamban, majalisar dokokin ƙasa ce ke da hurumin saka ido a kan ayyukan rundunar mayakan tsaro a ƙasar Jamus. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaishe ka Suleiman. To kuna jin shirye-shirye da rahotannin sashen Hausa na muryar Amurka ne suna zo muku daga nan sashen Hausa din na muryar Amurka a Washington DC, inda yanzu munan safiya ce yanzu misalin ƙarfe 11:16 ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Senator Ahmed Lawan, shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattijan Najeriya, zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa. A makon jiya, Malam Jamilu Muhammad na Kaya ya yi tambayoyi guda biyu a kan masu neman kafa ƙasar Biafra da kuma shirin da Majalisar Dattije take yi a kan hanyoyin inganta ilimi. Senator Ahmed Lawan ya fara amsa tambayar masu neman kafa a ƙasar Biafra lokaci ya ƙure. A saboda haka ga senator nan da sauran bayani. Senator Gareka.
In za a ba da matsayi, ni ma a bani ko kuma a ba wannawa. In za a raba abin da ke kasafin kuɗi ne, ni ma a bani a yanki na yadda aka ba yankin wani. Wannan duk bayanan nan dai ba su wuce wayannan ba. To ina ga abin ya danyo ƙasa yanzu ba kamar yadda aka ɗauko shi da farko ba, tunda da farko har kusan kamar kullum sai sun yi zanga-zanga da makamantansu. Yanzu mafi rinjayen bayanai da ake shi ne a kira ko a yi sabon taro na ƙasa irin wadda aka yi ta yi a baya, ko kuma a'a abin nan sakamakon taro na ƙasa wannan shugaba Jonathan ya kira a 2014 a yi amfani da sakamakon a kai wa majalisa ta aiwatar. To a nan wannan ma akwai matsala, domin yayin da shugaba Jonathan ya ce ya kira taro na ƙasa, na farko jam'iyyar APC ta ce ita ba ta yarda da wannan taro da ya kira ba, dan ba gaskiya, saboda haka ita ba za ta kasance a ciki ba. Haka kuma har aka gawa jam'iyyar APC bata shiga ciki ba, bata ba da gudunmawa ta ba. To kaga anan kusan abin wato zai yi wuya a ce abin da aka aiwatar a wannan taro a kawo jam'iyyar APC ko gwamnatinta wadda bata ma yarda da wancan abin da aka yi ba a ce ta aiwatar. Kan nan abu na biyu, mutane da yawa sun yi kukan cewa wancan taro ba a yi shi bisa adalci ba. Akwai wasu yankunan ƙasar nan da ba a ba su wakilci yadda ya dace da yawansu ko adadin mutanen da ke wannan yankin ƙasa ba, saboda haka wannan ma zai sa a samu matsala. Daga baya akwai wanda suke cewa su a ba su su rike duk kuɗin man su idan aka sayar nasu ne, sai abin da ke zama haraji suka biya wa gwamnatin tarayya, wato yan Niger Delta kenan. Yarbawa cewa suke a raba ma ƙasar nan, wato jihohin nan a kashe ƙananan hukumomi, kada a sake raba kuɗin da aka samu na sai da mai da sauran kuɗi na ƙasa bisa ƙananan hukumomi 774, wanda a tunanin mutane wannan ɗin ya fi wa arewa daɗi, saboda arewa take da mafiya yawan ƙananan hukumomi fiye da kudancin Najeriya. To ina son in tabbatar maka cewa har yanzu dai babu inda aka tsaya akan ga abin da za a yi. Duk dai kiraye-kiraye ne, amma ni a zamana na ɗan majalisa kuma wakilin mutane, na san cewa babu abin da za a iya yi sai an zo majalisa ta ƙasa. Babu shi, saboda babu wanda doka ta bashi dama ko tsarin mulki ta bashi dama ya yi wani canji a yadda Najeriya take yau ba tare da ya zo majalisa ba. Obasanjo ya so ya ƙara wa kansa lokaci inda zai iya daga vila da zai a 2006, amma sai da ya zo majalisa, da ya zo majalisa kuma satam ɗin shi aka kashe. To kaga kenan babu wani wuri da za a je a koya a ce an yi wani gyara sai dai an zo majalisa. Mu kuma idan aka zo wurin majalisa, abin da zai yi wa mutanen da muke wakilta daɗi, zai musu adalci, zai musu kyau, shi za mu tsaya a kai. Wannan kenan. Tambaya ta
farko
akan ilimi. To ilimi a gaskiya an samu koma bayansa da jimawa. yadda da ilimi in kai primary zaka iya karatu kai rubutu a baya kenan da nisa maiwa kaman shekara 20 zuwa 30 zuwa 40 ba dan primary abin da ya iya zai iya rubutu a turo wasiƙa anguwan su ya zo ya karanta da sauransu yanzu abin ya ji tura an samu kuma ba anan kuma saboda irin kudin da ake warewa ilimi ya ci baya ba kadan ba haka nan kuma irin mutanen da ake fitarwa da sunan su ne malamai da yawan su kansu ma suna son a koyar da su saboda haka abinda gwamnatin tarayya take har kullun kokari take ta ga cewa an gyaro ko kuma an tallafa wato quality ko kuma darajar karatu ya koma irin na da anan mu ƴan majalisa abinda zamu iya yi shine har kullun idan aka kawo kasafin kuɗi mu ce a ƙarawa ilimi ko kuma mu ƙarawa ilimi mu da kanmu mu ce a dauki malaman da suka dace mu ce ya kamata a kawo ayyukan abubuwan aiki na malamai misali azuzuwa ai azuzuwan da yara ba su wuce misalin 20 ba ko in sun yi tsanani 30 kar su wuce nan amma zaka je yanzu haka zaka tarar babu azuzuwa aji sai zaka sami yara kaman 50 kaman 60 to kaga anan koyo zai wahala koyarwa shi malami kansa koyarwa ma zai bashi wahala saboda in kana da yaro 50 ko 60 da wa zaka ji amma idan yara 20 ne zaka iya zuwa kowanne yaro kai magana da shi ka gane abin da muke nufi a ban gane ba to ga bayani amma idan yara suka yi yawa babu maganar masu fahimci wani abu kadan ne suka fahimci wani abu saboda haka mu aikin mu anan zamu yi majalisa mu nemi kuɗi mu bayar kuma mu tabbatar kuɗin nan da muka ƙarawa ilimi an yi amfani da bisa ƙarawa ilimin daraja da kuma daukaka da irin quality da ya kamata a bashi domin shine ginshikin raya ƙasa da wani duk ci gaba da za a samu a kowane irin ƙasa ne
to malami na gaba bismillah ko
aji assalamu alaikum
wa alaikum salam
sunana Suleiman suna jiya daga jiya na Farawa tare da lokar da maraba ka sayan tumaki in yi ban gaba ko barka zuwa na filin albarka
alhamdulillah assalamu alaikum
babban bako a matsayin da na sanata wannan ta fito a jihar Yobe na ke kuma maka tambaya ta na bangaren ala hakika game da matsalar da ake samun ta farin gwamnoni game da wani rufe albashi da aka yi a jihar Yobe wannan a wasu bangare wannan ne jima gwamna yana maganar cewar an yi angulu da kan labo a nan yanke saboda su ana ganin ba su zaɓi jam'iyya mai ci a wurin ba har ma an yi rike masa albashi su an hana su a biya wani da a hana wani yankin shin ba wata doka ne wata za ku yi wani domin a taka gwamnonin jihohin Najeriya nan birki wani abu ya kawo ƙarshe tambaya na sai kenan tambaya na biyu har yau dai ina garin Yobe shin akwai wani sanata da ya yi wani babban asibiti a Fetiston wani aka zo buɗe wannan asibiti da girma gona ya yi kelantawa dukkan wannan ya saki ya je wannan buɗe asibiti da zimmar bai ce ya je ba tunda dai ba jam'iyyar su ce kai wannan asibiti ba har mutum ya je gurin wannan buɗe asibiti wani kuɗi zai fuskanci cikin sa har ma aka samu wani kwamina ya yi kunnen kashi ya nuna cikin kasa ya je aka buɗe wannan asibiti da shi har ma an cire shi shin babu wani doka da za a kawo ƙarshen wannan kusurin da suke fama musamman a arewacin da namu yanayin Najeriya a jafantar mu sannan tambaya da ta ƙarshe shirin a majalisar shugaban kasa Alhaji Muhammadu Buhari da kuma Allah ya kara masa lafiya ya yi magana cewar ɗan arewa ku dawo a ci gaba da noma domin tattalin arzikin kasar mu dama akan noma ya dogara to sai kuma muka samu ƙalubale game da tsarin wannan noma an fita taki a bisa doka ta samu ta kasa wannan yanzu ne su ne su dokan nan an ce a sai da taki naira 5,500 yau ga shi dan Najeriya yana sayan taki 7,700 zuwa 7,500 an sa namba waya ta bogi in ka sa namba wayar ma su masu wannan namba waya ta wuce abin ya makarfin su yin har ma an samu wata matsala a Kaduna ana zuwa a bugo lebar taki ta karya wannan ba ta gwamnati ba ce a zo a rika tura taki na karya ana koyarwa mutane 5,500 wancan kuma asalin na kasar wannan aka yarda da asiyar din ya kai 6,500 zuwa 7,700 wannan gudunmuwa majalisa za ta bayar yana a ce Najeriya ne ta tsaya a kan dokar nan wani sabon roka da rika amfani da dokar wani biyar da ita ga doka doka da saka shi inda muka kwata na sai da abin da ke magana da yana gobe.
Kash Malam Suleiman, ga shi kai tambayoyinka, to amma kuma lokaci ya kawo jiki, saboda haka sai kai mana hakuri sai makon gobe cikin yarda Allah. Senator Ahmed Lawan zai baka ansa. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
Tuma da lahali yanzu kuna tare da sashen wasu murar Amurka karfe 11:25 na safe a nan Washington DC ga ra'ayoyin ku yanzu nan.
To ayo wasiƙa mu ta farko ta fito daga Isa Lawan Girgir dan masanin girgir jihar Yobe Najeriya wanda yake salamu alaikum sashen wasu murar Amurka. Dan Allah ku bani dama in kira ga shugaba Muhammadu Buhari da yayi waiwaye a dan tafiya. Ya dubi mutanen da suke gwamnatin sa. Domin a cikin su akwai kara da kiyashi, don haka ya kamata yi tankade da rairaya a gwamnatin sa. Sai kuma sako na biyu wanda ya fito daga Muhammad Salihu Kauran Namo da jihar Zamfara, wanda shi kuma ke cewa muna fatan yunkurin farfado da kamfanin musakar Kaduna ya kai ga nasara domin ci gaban tattalin arzikin jihar da ma yankin arewacin Najeriya baki daya. Da fatan jihohi 19 da ke yankin za su bayar da dukkan tallafin da ake bukata don gudanar da wannan aiki. VOA Hausa, tabbas ni ma na gamsu da wannan matakin da kotun kolin kasar India ta dauka na haramtawa mazaje yin saki uku nan take domin dakile samun yawaitar mace-macen aure. Ina ma ce kotun kolin kasa ta Najeriya za ta yi koyi da hali irin wannan domin rage yawan zawarawan da ke gararan ba a cikin sako da lungunan kasar mu Najeriya. Wannan wasika ta fito ne daga hannun Sani Gulli, Kampala Malamadori, jihar Jigawan Najeriya. Wasiƙa mu ta ƙarshe ta haɗin gwiwa ce daga Sani Mai Lengelenge Yalwa Yawuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Ango malamin makaranta Yawuri, wannan da ke cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Da Allah ku ba mu dama don mu yi kira ga ƙasashen da har yanzu ƴan ƙasar su ke cikin ƙangin bauta da zai ƙoƙarin ceto su daga wannan ƙangi, haka ma ƙasashe masu fama da sabuwar hanyar bauta da ake kira cilani su ma su yi ƙoƙarin ceto ƴan ƙasar su.
To ma da lasai in saki mai da ku gaba bai ba ku labarai a takeici.
Ana sa ran nan ba daɗewa ba fadar White House za ta baiwa ma'aikatar sojin Amurka ta Pentagon shawarar aiwatar da umarnin shugaba Donald Trump akan haramtawa mutane da suka sauya jinsin su aikin soji. A cewar wani sako da mujallar Wall Street Journal ta buga daga bisani, jami'ai kuma suka tabbatarwa jaridar New York Times da kamfanin dillancin labarai na Reuters, za a baiwa sakatarin tsaro Jim Mattis watanni 6 ya aiwatar da wannan shiri wanda shugaba Trump ya tafadi a cikin jerin sakonninsa na Twitter a ƙarshen watan Yuli. Wannan shirin zai baiwa ma'aikatan tsaron ta Pentagon daman wato ta sakeyar sojojinta waɗanda suka sauya jinsin su bisa tsari da za a tabbatar ko za a iya tura su bakin daga ko kuma wani aiki na daban. Shirin zai kuma hana ɗaukar sababbin mutane waɗanda suka sauya jinsin su shiga aikin soja, kuma za a kawo ƙarshen kuɗaɗen da ake kashewa wurin kiwon lafiyar waɗannan mutane da suka sanya jinsin su a cikin aikin soji. Wasu wakilan majalisar dokoki 'yan ɓangaren masu tsaurin ra'ayi sun yi na'am da wannan shawaran, amma kuma sauran kuma jama'a wadda suke majalisar dokokin sun yi tir da wannan wato shawara da shugaban ƙasa ya yanke da sallaman waɗanda suka sauya jinsin su.
To bari mu ja muka barki a nan babu, mun gode jama'a. Abin da ya sauka a nan kenan, sai mun dawo da ƙarfe 9:30 na dare. Kada ku manta muna son mu ji ra'ayinku kamar da yadda kuke son ku ga an fasalta Najeriya, amma dole fasaltar ta din ya zama dole. Yanzu muna gayyata ku ku shirya ku tarbi tawagar yau da gobe ga Usmanu nan tare da Maryam da Safinatu da kuma Daniel za su shigo. Hotel.